Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe shiri ne na matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku kuma iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafukan mu na sadarwar internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru Mai Shanu
sai kuma ni Hadiza Kyari.
Masu sauraro dai kamar yadda kuka sani a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau ma za mu ci gaba da tattaunawa ne akan tarbiyya kamar yadda muka yi a makon da ya wuce. A yau za mu duba bambancin tarbiyya a zamanin da da na yanzu da kuma matakan da ya kamata a dauka domin tabbatar da ingantacciyar tarbiyya.
Yau tarbiyya ta matasa ne mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne ba ni ya bashi hannu saboda gashi da ti shuga gurin game amma kage yanzu da muka zo sai da mana tsoron gobe shi
muna tafe da cikakken tattaunawar da zauren muhawaran mu yayi akan wannan batu.
Bayan haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook a ranar Litinin amma wadda ta gabata. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro za mu fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata inda muka ce tsakanin iyaye da malamai wake da haƙƙin tarbiyyar da yara ga kuma yadda kuka amsa mana. Ta farko mun samu ne daga Hannatu Yakub inda ta ce a gaskiya iyaye su suka fi cancanta da su tarbiyyantar da yaran su.
Amsar mu ta biyu ta fito daga Ahmed Carpenter Gabarin inda ya ce gaskiya iyaye ne suke da haƙi amma bai kamata dan yara an sace su a ce wai laifinka ne kana da damar barin yaronka yayi walwala.
Ita kuma Umma Habib ta ce iyayenmu su suka fi rinjayen haƙƙi wajen tarbiyyar yaro amma da malamai da dattijan anguwa duk suna da haƙƙi wajen tarbiyyar yara da ke kewaye da su.
Abul Bashar Jamal ya ce iyaye su ya kamata su ba da tarbiyya na kashi 95 cikin 100.
Ga kuma amsar Maryam Aminu Kano Maida Garko da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi tare da Fatima Musa Wada su kuma suka ce fatan alheri a gare ku yau da gobe. Ni dai a gani na malamai ne suka fi haƙƙi wajen tarbiyyar da yaro domin wani yaron yafi kuma karfin iyayensa kuma haka ne.
Haka ne. Shi kuma Comrade Umar Shehu Mai Saji Allah ya sana faɗa daidai yace Allah wato assalamu alaikum yau da gobe. Tarbiyyar wato tarbiyyar yaro haƙƙi ne da ya rataya akan kowa. Iyaye, malamai, gama garin al'umma domin yaro na kowa ne. Ba mamaki iyayen da malamai ba su ci amfanin shi ba amma gama garin al'umma su ci. Haka kuma in har ya lallace ba iyaye da malamai kaɗai za su kula da shi ba.
To sai kuma amsar Sani mai lange-lange ya wuri shi kuma ya ce yau da gobe ba shakka wannan haƙƙinsu ne duka ganin cewa ana iya ba yaro tarbiya mai kyau a gida amma ya tafi makaranta kuma sai ya lalace
tabbas shi kuma Dauda bin Afan Potiskum ya ce iyaye ne wato uwa da uba sai kuma malami wannan shine gaskiya da gaskiya wai makaho ya shiga caca ba a ci shi ba a lalle kan babbar magana
wannan fa babbar magana ce to an samu ta ƙarshe kuma daga wurin Zainab Shehu Aliyu ta ce su duka suna da haƙƙi da fari dai a turance an ce charity begins at home to banda haka su ma malaman suna da tasu gudumawar da za su bayar dan idan yaron su sun bar gida hannun malamai za su koma sai kuma su daura inda iyaye suka tsaya
to madalla masu saurari wato ku ci gaba da turo muna wato amsoshin tambayar da muke muku a shafin mu na Facebook
to ƙarshen amsoshin kenan bari kuma mu ji shirin mu na gaba
Madalla Hadiza bari mu sake komawa Jamhuriyar Niger kamar yadda muka yi a makon da ya gabata. Mu ji tattaunawar da zaurin muhawaran mu yayi da wasu matasa da ma iyaye akan tarbiyya a zamanin yanzu. Yusuf Abdullahi wakilin mu wato shine ya jagoranci wannan muhawara ga kuma yadda ta kasance.
To malaman da muka gayyato a wannan zauren sun hada da Alhaji Salisu Amadu daya daga cikin dattawa a Binnin Yamai akwai kuma Al-Mansur Muhammad daya daga cikin masu fashin baki kan al'umuran yau da kullum a Nijar sai kuma Lawli Tsalha shugaban ta kungiyar matasa wacce ake kira Ashifa tare da su zamu tattauna kan abin da ya shafi tarbiyya da kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma zamu ji washin wace fasara za a yi wa tarbiyya a wannan zamanin kuma ta wace hanya za a kyautata mu'amala tsakanin al'umma Alhaji Salisu Amadu da kai zan farawa shin me ake nufi da tarbiya
wasu malaman fiqh suka ce ana iya kasata gida uku dan kasan ajamin mutum kamar girman shi matsayi uku ne akwai yarinta akwai tasawa wanda yake matashi akwai kuma littajitaka to ita ma tarbiya tana iya tahiya a wannan matsayin to amma suka cewa yaya ne ake daukar ta wanda al'aini za a gane menene ma tabbana tarbiya ita tarbiya kalma ce wadda ya zamanto a larabci kamar doka ce wadda take tsare dan adam da bisa kan ta yadda lalata kenan ita tana gwadawa mutum menene rayuwarka menene kai kanka menene dan adam menene dabba menene tsuntsu menene wannan abin duka abin da ka sani yana bambanta rayuwa da wanda ya zamanto kai dan adam a matsayinka na mutum cikakke kamili wanda ka san abin da kake yi kenan in akwai tarbiya kuma ka san irin da zaka shiga ka san karaman da zaka yi in akwai tarbiya ka san idan ka ga babanka ka san wannan babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne ba za ka babanka ne in akwai tarbiya ka san hakkin makwataka in akwai tarbiya ka san hakkin kanka tukun ba haka nan ka san hakkin gidanku ka san hakkin kasarka ka san hakkin ungoku
waye kamata wane ne nauyin bayar da tarbiya hau a kansa iyaye ko kuma makaranta
uwaye da makaranta dan su mun salan mutum a matsayin shi na dan adam ya kamata ya kiyaye san menene dokokin rayuwar tarbiya ita kuma tarbiya tana tasawba daga gida sai ta hadu da makaranta kuma ita hadu da titi
to wace rawa ko wani bangare ya kamata ya taka kama daga iyaye zuwa ita makarantar
Allah saka lalle kowanne bangare akwai hakkin da ya kamata ya bashi kai wanda ya zamanto kukun a hida aka ce idan ka a hida da kun wai kamar shi karatu wanda zai zamanto rar da ka aye shi matukun kamar shi addu'o'i wanda Allah ya kare shi daga shedan wanda ya zamanto duk ka san dan abin da yake bambancin rayuwar mu uwayen mutun kan mu zo ma addu'a sakin Muhammad zo duniya he akai lisahi yau wanda ya zamanto in ana tahiya abin yana lalacewa ana tahiya ana barin wanda ana gani sarai yau kana ganin sai aka ce ai zamani ne ba wani zamani illa abinda dokokin da ya kamata su abi su a ba su hakkin su su ne ba abi sai ake barin dokoki idan ka bar dokoki sai ya zamanto kuma wa zai gyara ma shedan
shi kuma kana magana kamar irin rawar da ya kamata a ce iyaye sun taka ko ita makaranta wace rawa ya kamata a ce ta taka
ita makaranta baka ji aka ce ba kalkar kai wanda ya zamanto a ce malamin yana shan sigari malamin yana shan giya kuma amma yana bada karatu shi kuma karatu yana tiya da tarbiya tarbiya kenan malami bai da tarbiya in kai lissahi sabbi komai ilimin da zai bayar naka kalka kai shi wannan gurin kenan kai sai da wannan aka cewa ko da zai zamanto kai zaka kai danka makaranta to in aka cewa shi wannan malamin idan an tashi makaranta ba abin da yake sai leganci ba abin da yake sai abubuwan da ba haka nan ba ko kuma an ya zamanto in ya koma sakaratun kuma yana koma salata to kai danka da a can
almansir ya kai zaka kwatanta tarbiya a wannan zamanin da muke ciki
ai ko wace al'umma cikin duniya tana da tarbiyar ta muna da tarbiya mun ne tarbiya ya zaman do kai mai gadanci baka ƙarya baka sata baka zalunci kuma wadanga abubuwa yanzu da ba mu san da su ma yanzu akwai su ya zaman do kai shugaban al'umma yanzu kai kai sarki ne kai magajin gari ne kai prefect ko wani minista ne ya zaman do cikin ta yadda ka kai kana bada matsali na gari babu kariya babu zalunci babu
ba bayar da kyakkyawan misali
ba kokan misali to wannan shine baska yara namu kuka gani suna kallon yaro yana kallon uban shi kuma mu al'umma muna kallon cikin karkara muna kallon taki muna kallon sarkin mu muna kallon ministerkin mu muna kallon presidentkin mu to in su da kansu ya zamanto ba su da irin wannan tarbiyya ta gari kenan al'umma duk ta lalace ka gane ku nan ga cikin matsala kuma yau cikin tayan namu yau harka kudi harka neman arziki harka duniya
son abun duniya
yau ya kawo muna matsala daya cikin harkar tarbiya kuma arziki nan su baron su in na kwaya ne ka kawo baron su in na kashe mutane ko sai da fotocin adam ka kawo baron su kenan wadanga abubuwa duka in ba mu han in ba musu magani ba tarbiyyar mu ba za ta kawo muna matsala sosai
to yanzu ya zaka so kwatanta tarbiya a wannan zamani da tada
tarbiya ta da mutane ba ruwan su da abin duniya kuma mutane suna son juna kuma mutanen kana da abu naka na al'umma yaron ka naka na cikin ka yaron na al'umma ne yau garin ga an kai ma wani yaron wani magana yayi wani abu ba bisa gaskiya ba kai mishi magana zaga uwaye za su taso muka ga mushe yana so ba yaro tarbiya cikin class dan ya bige shi kuma mishi wannan magana sai ga uwaye daga cikin anguwa su taso da sanduna za su buga mushe kenan wannan abubuwa duka da ba mu san shi ba yaro in ya taso yaro na al'umma ne kamata ta ba yaro tarbiya yau ba haka bane
Lawlis Alha kana daya daga cikin matasan birnin Yamai kuma mun gayyace ka ne a matsayin matashi shin ya kai kake kallon tarbiya a wannan zamani
yau tarbiya ta matasa Alhaji mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne bani ya bashi hannu saboda gashi dattin shugaba gurin game amma kaga yanzu da muka zo sai da mana su rungume shi don an samu canji cikin hankalin duniya tarbiya an zubar da ita kowa ya dauka tarbiya makaranta ne zaka samu tarbiya shi kuma tsarin na makarantun mu na yau kowa masu sauraron mu ya san system na fiye da ilimi musamman na kasashen mu na Africa kuma musamman kasashen masu talauci wallahi bai yi daidai da aqidar mu bai yi daidai da al'adun mu ba kuma bai yi daidai da addinin
anan kamar kana nufin cewa al'adun wasu kasashe da kasashe kamar su Niger ke doka shine yana cikin abubuwan da ke kawo tarbiya tikas
tabbas kai baka sa ka gyara naka ba kuma sai ka dauko na wani shi kuma na wani ne yayi karhin ka kenan babu inda zai a ci nasara kenan anan mu matasa kirin da muke yi ga matasa ƴan uwanmu da kuma uwayenmu tarbiyyar nan da aka sani ta da ta tushe ta gida a dawo bisan ta yaro baka gwada mishi abun duniya tashi fara yaro baka gwada mishi a kai dana ne dan ni ina minister ko dan ina deputy ko dan ina wani governor no yaro kana gwada mishi danka ne amma kuma an yi hita waje duk wani dattijo mai warinka kai a matsayin shi na babanka ko kuma wani mai warin wanshi guda ne suke da wa'annan wanda suke nan gidanka da kai da kanka kenan yara ana sa musu wannan hankalin ne uba ya sa ma dan shi da ka hita waje in ka ga mutum mai kaman ni to da ni da shi duk guda ne wajen ka ba shi daraja ka mutuntar da shi in ka ga taho ga kaya zai ki abu ka dauka ka kashe mishi in zai kaza akwai duka yanda tarbiya take to dole sai mun dawo mun yarda mu yi wannan tsarin sannan kuma matasa masu tasowa musamman masu neman ilimi in ce yan makaranta kamin mutum ya tafi shiga cikin abun da shi harka administration ma'ana harka aiki ya kamata mu sani shi aiki ma da zaka zo kai dan kasarka a ainihi ba ma dan ka samu kudi bane ba dan kudi bane ake yin aiki aikin kasa ana yin shi ne domin ka sa ma kasar ka daraja a ce kasar ka tana da irin ka mutane masu adalci masu kokari masu tattalin kasa su ta ci gaba ai yanzu na aikin jarida ne kuke ko in kudi kuke so akwai wanda za ku ji samu kudi amma kuka yarda ku zamna ku ba mutane ilimi a horar da su a ta da al'umma wannan kuma Allah ma da kanshi yace cikin abin da ke iya maka saura akwai ilimin yin tafubi ilimin da ake cin hani shi ko malam ko don kenan tarbiya a rajin su tana gida
ana ganin ku iyaye ku ne kuke yin sakaci game da tarbiyantar da ƴaƴanku musamman ma kamar baiwa makaranta yuka da nama game da abin da ya shafi tarbiya ku iyaye ba ku da lokacin ku tsaya ku ba ƴaƴanku tarbiya
ba duka kowane gida bane ba ake taya da irin wannan abin da kawai magana inda take shugaba ya fara da kai mai gida idan ka gyaru ɗiyanka za su gyaru ba magana zamani ba wani ma ne zamani shine yake in kana gidanka ya shige ya ci da zama gidanka kai ne za ka gani kasare wannan abin yaro yanda ka san kamar lauje ne sai ya yanko ya ci ko miciyawa ce kai ne za ka ci mishi wannan gamba ce wannan haura ce wannan kubiya ce in ka warware mishi sunan ciyayoyin kansu kenan kaga daga nan ma ya san a'a baba ashe abin da na yanko ba ciyawa ba ce kenan na ɗaya kakka cewa yaro kai kashin wai kana gudan wai kai bata ran shi wai kai daga haidan wai kuma kana nin kai bata ne kai kuka to idan baka sa ba yaro kuka wata ran zaka kuka idan ka sa shi kuka kuma kai wata ran zaka rayu zaka rariya tunda dama aka ce menene ke rayuwa duk lokacin da ya zamanto duk abin da zai zamanto ka bari kana san sarai'an ba haka nan bane ba tunda in kai lissahi me yasa abin ke lalace a haka nan wurin kake faɗi ai mutane ne ake tayawa da gobe ba tsaya a dauki darasi a rayuwar al'ummar da ta huce mu ai sakin shi ka maganye ai shi wanda ya zamanto ake barin ake wannan shugaban ake wasa da hankalin shugaban nan yanzu kai lissahi da ba yanzu da can da mun san wani rayuwa a nan yamma wanda yara za su yi ka daukar motocin uwayensu sai suna kashe mutane a titi kuma an san sare ɗayan manya ne kuma su ne goma suka ci abin kuma masu iko suna ji suna gani kuma kyale su idan aka kai su gidan kaso su zuye su yi tsaye a huddo su kai kana jin wannan abin shi tarbiya
anan laifin wane su mahukunta ko kuma iyayen da suka ba su motocin
akwai uwaye akwai masu iko dan abin da yasa ita doka bebiya ce ya kamata ta yi aikin ta na bebanci ko dan wane ne idan ya hau bisa kan doka wanda ba haka nan ba kenan doka ta yi aikin ta ƙarhi ana lankwasa shi cikin zafi
yanzu dai kuna sauraron yau da gobe ne daga nan murya Amurka a Washington DC yanzu kuma ga karshen tattaunawar zauren mu na yau
makarantun boko ma suna da nauyin da ya rata a wuyansu ko kuma rawar da ya kamata su taka wajen tarbiyantar da ƴaƴa kamar yadda yake a shekarun baya amma an yi la'akari da cewa a yanzu a makarantun ma kamar bangaren na tarbiyantar da ƴaƴa ba a bashi muhimmanci misali kamar wani moral da sauransu da aka san ana yi a baya yanzu ba da wani muhimmanci a cikin makarantu
wannan misala ce kamar abubuwa ne kamata mu tsake tsari wadanga hukumomi na hukumomi da ministan na karatu da sauransu ya kamata su sake mun tsari su har malitahin nan ya kamata su sake mun su
ne
ta tafan ma saboda a sa wasu abubuwa na gari
wadanda suka yi daidai da
wadanda suka yi daidai da alada amma ba wasu abubuwa in ka dauki littahi sai ka ga ana wani foto ne wani ana jaye da kare wasu abubuwa kamar na wadancan ne ya mu muna da al'adu mu nan ga aje gona an ya jibana bayan dabba ana so etcetera irin wannan abubuwa ya kamata su manto ana yi mudu hankalin yara cikin irin nan littahin nan a maido a sake littahin nan a sa wasu abubuwa na gari ka gane ko kuma akwai wasu abubuwa yau bisa harkar taya al'umma wani abubuwa dai na harkar contraception da sauransu especially a su wasu abubuwa da ana gama yara tun yana école primaire ana gama su abubuwa
kamar abin da ya shafi jima'i haka
voilà to wadannan ma da ba mu san irin wani abubuwa tana wadannan ma yana kawo muna tika cikin taya kuma ga kumanta irin wadannan abubuwa na television ga kumanta iri wannan abu na sulila da wani abubuwa na internet da sauransu inda yaro cikin shambir kishi cikin yana cikin shambir kishi yana contact da duniya kuma yau yaro yana kollanka shi kai uba yau yaron gani ka gani yaron kanana ga yi suka su uwaye wayo ha yi suka yi uwayen su ba sun koyi ba su uwayen su na cikin retar kenan fi sabilillahi ya kamata zamanto mun ba karatu wanga na boko wanga mun ba su ya kamata zamanto mun ba shi dama wanda yayi aikin shi na tarbiyya
lawali tsala akwai mutasan da ke kallon matashin da ke nuna ladabi da biyayya a matsayin wanda bai waye ba
abunda ake ce ma waye ba musamman da matashi na harko ishe ne ilimi ilimi wanda zai ba shi dama ya ci umwane shi kuma wasu su ci umwane shi kalgashin shi kuma kasar shi ta yi umwane da shi shi ne wayewa in ya zama to matasa suna ɗaukar wayewa shi ne ka ci zarafin wannan kamar ga abin da kake ga dama ka sa irin kayan da kake so ka bi inda kake ga dama ka yi abin da kake so wannan shi ne ake ce makawanci da jahilci kowace dakikanci ma tunda me yasa ai su wanda suke da irin wannan halayen ban taba jin labarin wani ba wanda aka ci yayi irin wannan rayuwar tare na manya tare shi ladabi ta yin abin da aka ga dama kuma ya dawo bai yana dama ba cikin yayi sa amani zai yana dama in bai sa abu ma ya mutu haka nan kenan Alhaji Isu ci gaban matasa shine a tsaya a yi tsari mai kyau a dauki tarbiya mai kyau
ta wace hanya
yawa ta hanyar da ake dauka tarbiya mai kyau na farko na su gina fara almusri ya kawo zancen akwai misalan mutanen kirki zan ba ku wani misali akwai wani komisar da police ɗaya shi suna balo bayan gida sai aka buga balo ta shiga wani gida ta bugi wani yaro ga hanci sai jini ya kewuta sai uwayen yaron nan suka zo suka tafi gidansu wannan yaron suka ce ai yaron nan dama an ce su bari balo nan amma ga shi sun buga balo ta fada mu wani karamin yaro ga kai haifancin suna ce wallahi komisar da police wannan kamo yaren yayi duka hadda ɗan shi su ɗayan makwabtan sai ya sa sunan cikin kaman sa salon hakan ganin ina na sunan komisariya amma ɗan shi sai da yi turuwa zuwa cikin sirri ɗan shi da ya aiwa
wato shi ɗan nashi sai
ya rufe shi sai ya rufe shi cikin sirri sai dai a hiddo shi a yi ci abinci ya koma ta yake gutsari da komi cikin sirri
saboda ya tarbiyyantar
da shi don ya zama mutum na gari kai ya ƙara irin wannan halaye kuma ai misali ne ga su wa'annan yaran su ma bai sake su ba sai da wannan abun aka yi shi su gani donc kenan akwai misalai na mutane na gari
Alhaji Salisu Amadu wasu na ganin miyagun abokanai ma na taka rawa wajen lalata tarbiyyar yaran da ake tunanin cewa sun samu tarbiyya a gidansu
daman yaran lalatattu idan ka gansu ko kuma ka ji labaransu ta danka kenan ya kamata shi dabar kamar shi misangard kuma ka ce mishi daga yau ba su in ƙara ganin wa'annan sun shigo gidana kuma ko ka huta tare da su kamar shi sanda wanda ya zama to ka ce mishi ko kai ta gama ka ce mishi bin yaye mishi ba dan abin da yasa dan yaro in ya karantu idan ka ya san ka ce mishi ba kai yaye mishi ba har abu da bai wani abu wanda ya zama to in yaron ya san menene wannan rayuwa wanda ya zama to in duk abin da za ka yi a rayuwarka dan wannan aida ma aka ce shi yaro bai girma gaban wayan shi
a ƙarshe Alhaji ta wace hanya kake ganin za a gyara kyautata tabi'un al'umma
Allah saka lahiri
da abubuwan da
Allah saka lahiri dazu wannan dan uwana ya kawo kamar abin da shahi reform bisa kan karantarwa kuma bai cin reform sai ya zamanto kuma su uwaye da ka sani da kuma wannan kungiyar uwaye na makaranta su san suna da hanya biyu zuwa uku na ɗaya dabar kowanne wata su kewaya su ga yara me ake karantar da su kuma in ya zamanto shi in kai lissa yau ka san waye dabar in su lakulkin ta karantar da lakulkin ta zama tangan tangan ana tsakan lakul sai a zo a aiko a ce a tsaye wani program kin kuma bai tona halo sai a janye halo a ce a'a ga abin da za ku yi to in kai lissa yi gwamnati ke da kwai wanda ya zamanto ba ta tsayawa ta tsara abin tun da aikata abin sai ana aikata abin ake cewa a gyara shi kuma lakul da karantarwa ba ana tsakayin bane ba abin ake canzawa kan ai abin ne ake kawo sanannu kwararru wanda suka san me ya kamata a yi wuri kaza maza su aje abun kuma su karantar da karantarwa wanda za su karantar da yara.
To ya zama na mafita kenan.
Mafita shine wanda ya zamanto ya kamata kowane fanni kai kokari a gyara abun. Tunda abin da yasa in ya zamanto
ya kamata a kawo gyara.
Aka gyara a karantar da yara wurin makaranta, a kawo gyara wurin tarbiyya wurin uwaye, a kawo gyara wanda ya zamanto mutane a kara musu ta yadda administration ba muna huci ba sata bace ba, a kawo gyara da cewar kai zamantakewar mu yau ta yau da gobe ya kamata mutane su gane wani abu guda kuwa gyaran al'umma tana da aiki dewa wanda ya zamanto in kai lissahi a kowane fanni mutane suna son wa'azi, amma in aka yi wahayi gari aka bar mutane a haka nan kara zubi wallahi dan wannan zamu kace zatsa. Amma muna watan ya kamata a wannan auren abubuwan da wannan kodin kuke badawa Allah saka muku da alheri, kuma ya kamata mutane in suka ji magana su yi gyarawa ba cewar koyo abin kamata tsiniya ba. Ya kamata in aka ji duk abu na banna a tsaida shi a yi kokari duk a yi karin zuciya a gyara abin da saboda al'umma ta ba ta gyaru.
Almasir, a ƙarshe kai ta wace hanya kake ganin za a kawo gyara game da wannan lalacewar tarbiyya ko kuma wajen kyautata
ta dai gagara da ya kamata a kawo kaman kowane yana da nashi gudumawa ba ta wa kai controle yaron ka a samfus ba ta wa ko yawun kai controle shi ran ga gida ya hita ha kuma kullum yana da portable cikin hannu ba ta wa kai controle yaro ana gani me ya kamata mu mine ya kamata mu uwaye ya zamanto kullum muna zaman da yaro muna ga musu abuwa nagari mu ce haka wannan abun ba da kyau wanga bayana da kyau ka ke wani abu kuma mukama musu mushani na lakolkina su ma kawo malumakar su kawo ma nasu gudunmuwa paskai mushani lakol kamar ubani ɗan da muka sashi mushani lakol ubani in ba yanzu ba cikin wadannan ne yanzu ai da mushani lakol ubani kuma mushani lakol yana son yaran nan yanda uwaye suka so su kenan. Ya kamata yanzu mu dawo bisa abubuwan nan da mun kasani da kuma Allah ya sa wanda sun ka gane suna da wasu su gai aji su ma su kama mani ya su kama muna tana akwai su cikin shugabanni tana akwai su cikin malamai tana akwai su cikin sarakai an tuka muna so su kama muna kuma ya zamanto mu zanka daga mu kowa yi sanda yana da haki a kasa tana haki ba sa gare shi.
Nagode. Launi Tsalha, a ƙarshe kai wuce shawara za ka bayar game da abin da ya shafi kyautata tabi'un al'umma ko kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma.
Uwaye, mu ƙara maido hankalinmu bisa tarbiyyar sifatrota kamar lokaci
bai kuma ba makar ba
me yasa nace haka ne saboda yau dan naka koda ya girma ya kamata ka san ki san da shi wane ka ga yanda zamani ya zo da shi ka ga yanda abubuwa suke tafiya kaza da kaza da kaza mu da muna warin ku ba haka bane suke tafiya da ladabi da magana mai dadi kamar da shi kamar abokinka abun da nake riya nan kamar uwaye su jawo ƴaƴan su gaski su jawo su gaski kai ya zama to kullun kamar tsawa ne ko kuma wani abu haka na ni na aisha ayi hakuri tunda kamar abun ya zo haka nan ka jawo danka gaski in ma akwai wani wuri ka jashi ku tai tare ka dauki danka ku tai tare da sauransu ana samu ana hirantawa kana ƙara ba su dama ko da ba kai ai kamar ai a dawo yanzu a zanki
kana ganin hakan zai saka wakarwa
wajen sauki zai kawo sauki
game da tarbiyyar
sai ku zama abokan juna da kai da
diyanka. To madalla a gaida Yusuf Abdullahi Madina kin da yaji ko
na ji kuma dazu da nake da muke duba ra'ayoyin da masu sauraro suka turo akwai wata na manta sunanta wadda ta ce ita babban abin da take son a maida hankali a kai shine maza su taimakawa iyaye mata kuma ina ganin wannan babba shawara ce mai kyau da nake fatan za a dauki darasi a yi koyi kuma a yi abin hakan
wannan gaskiya ne dan yawanci gaskiya mata ake daura wa laifi duk abin da ya samu yaro sai kiga an daura ma uwar shi laifi. To masu sauraro anan muka kawo shirin namu na yau
madadin wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da injiniyan namu na yau Mr. Pete da kuma wanda ta taimaka wajen gabatar da shirin
Madina Dahiru Mishan
ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yau kiran kuma ta sa aikin mu ne kan ta barkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne